الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 24 ga watan Rajab shekara ta 1436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 5 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna cikin sura ta 18 a bangaren lissafi suratul Kahf kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am wai tambayar kan uwa dangane da fadar bala wa ana ala zalika minash shahidin ko kuma wa nahnu ala zalika minash shahidin karshen surati tin shin akwai wani dalili akan haka kwarai akwai dalili amma bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne bai yi dan haka baya halatta baya dacewa a karshen surati tin ka zo da wannan kalima na'am wannan ne ku tada da kawar da lasifika to wani yaji ita ikama da atada ta lasifika ko kar atada ta lasifika duka ɗaya ne babu bambanci an gane ko maganar akwai wasu dan rashin fahimta suke ganin cewa bid'a ne ina maganar bid'a maganar ikama daga murya ake kamar yadda ake daga murya a kiran sallah hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa idza sami'tumul azana idza sami'tumul ikama qumshu ila salati wa alaykum as-sakina wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'un fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fatimu chai idza sami'tumul ikama in kunji ana kada ikama in har ba a daga murya da wa ake magana ana magana da wanda suke cikin masallaci ko wanda suke gidajen sojan masallaci na'am dan haka wannan magana ce na cewa ba za a tare ikama har wasu suna ganin kamar misali wani sabon abu ne maganar tare ikama daga murya yanda ake a lasifika ana iya tare ikama ba matsala bane duka ita lasifika menene ma matsayinta duka tana daga cikin masalihul mursala kafin lasifika da me ake kiran sallah chai idza sami'tumul ikama in kunji ana tada ikama kenan cewa in kunji ana tada ikama sai yake cewa famshu ila salati ku tafi zuwa sallah kenan da wa ake magana ana waɗanda suke can wajen masallaci waɗanda abbas mata su ga zuwa masallaci ko kuma suna kan hanya in kunji ana tada ikama kenan maganar cewa ba za a tada ala speaker wannan kwata-kwata ba ga asali in an tada ala speaker ko ba tada ala speaker duk uwa su dai ba su da bambanci na'am kamar a cikin Qur'ani kamar misali wai in an kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake karanta Al-Qur'ani shin wai sai an mai salati kwarai da gaske a duk lokacin da aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haƙi ne nashi akan mu yi masa salati sawa'an a cikin karatun alqur'ani ko a bacin ko a ina ne ko ma a cikin a wani lokaci ne in dai aka kama sunan shi to haƙi ne nashi mu yi masa salati wannan kuma babu bambanci game da karanta alqur'ani ko ba karanta alqur'ani ba kare illa kasancewar fadakarwa anan in misali a cikin sallah ne an kama sunansa haka na ma mu kowa ya daga murya sallallahu alaihi wasallam wannan sabanin sunna ne in ma zaka masa salati zaka yi masa salati ne a buri amma ba zaka daga murya ka ba yanda zaka shawwashe wasu na'am
wala ko wanda cikin kiran sallah
ko kuma to sai ka takeita tambayar ka kuma ka dan yi wannan kar mu bata lokaci duk wanda zai tambaya ya kamata ya zamanto ka riga ka shirye kalmomin da zaka yi tambaya akan fuskar tambayar ka kuma ya zamanto tambaya ce mai fa'ida mai amfani na'am
wannan liman wai kamar ya zauna
yin addu'a daga hannu ayi addu'a tsakanin kuduba ta farko da kuduba ta biyu wannan bid'a ne sai ka kirga shi daga cikin bid'o'i na sallar juma'a babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa a daga hannu ayi addu'a a wannan lokaci wannan dan zama da liman yake zama ne wanda yake na hutu kuma ya halatta mutum yayi magana a wannan dan lokaci amma ba maganar daga hannu ayi addu'a a nan akwai wani littafi wanda wani daga cikin malamanmu ya wallafa shine Dr. Anis ya wallafa littafi akan bid'o'i na sallar juma'a wanda aka kaga ake to yana daga cikin abin da yayi magana akan shi wannan addu'a da ake daga hannu tsakanin kuduba ta farko da ta biyu yana daga cikin bid'o'i na sallar juma'a na'am kamar ni wannan wa'azi da ake kafin liman ya zo a ranar juma'a shi ma bid'a ne an gane ku bid'a ne kwata-kwata baya dacewa saboda dalilai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wannan wa'azi kafin liman ya zo bid'a ne don haka akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hannu ayi halaka mata karatun ilimi a ranar juma'a kafin liman ya zo yasa saboda kasancewar a ranar juma'a ana bukatar a ba jama'a dama idan suka zo masallaci masu nafilfili su yi ta nafilfili masu karatun alqur'ani su yi ta karatun alqur'ani masu wani zikiri na daban ambaton Allah su ci gaba da zikirin su har liman ya zo don haka a tada wani yayi wa'azi kafin liman ya zo wannan bid'a ne kari ne a cikin addini kwata-kwata baya halatta don haka in ka koma cikin littafin da ake kiran shi al-mawsu'atul manahi shar'iyya a wannan babi da yazo a cikin kitabu wannan kitabu salati juma'a anan a karkashin wannan hadisi shine yayi bayanin cewa yana daga cikin bid'o'i wato game da sallar juma'a shine khutuba wannan wa'azi da ake yi kafin limami yazo kuma anan abinda muke so mu gane khutuba da liman yake zawa yayi menene matsayinta gargadi ne wanda liman ya tattara wasu kalimomi waɗanda suke masu jan hankali ya sarke su da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana buƙatar ya isar ma jama'a wani sako to kafin liman ya zo ya isar da wannan sako kai ka zo ka cika ma mutane wato kwakwalwa da wasu bayanai don haka kuma a nan waɗanda suke nafilfili ka shagaltar da su ka hana su nutsuwa masu karatun alqur'ani ka ki barin su su yi karatun alqur'ani don haka wannan kwata-kwata bai dace ba kuma laukana khairan la sabaquna ilayhi da a ce alkhairi ne da makabartan gurai sun rigaye mu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo zamanin khalifofin sa guda hudu aka zo har sahabbai suka wuce ba a taba samun cewa a ranar juma'a kafin limami ya zo cewa wani daga cikin sahabbai yana tashi wa'azi ana cewa wani daga cikin sahabbai wai yana fadakar da mutane wannan duka kwata-kwata bai inganta ba balle ma hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan hadisi wanda hadisi ne sahihi yana cikin sunani Abi Dawud na hani game da yin halaka ta ilimi a ranar juma'a kafin liman ya zo ba za ku haɗu ba ku zo ana daukan karatu kafin liman ya zo wannan kwata-kwata bai dace ba. In jama'a suka zo masu karatun Alkur'ani su ci gaba da karatun Alkur'ani, masu nafilfili su ci gaba da nafilfilinsu, masu wani zikirin su yi zikirinsu, har a kai lokacin da limami zai shigo ya hau minbari ya fara khutba. Don haka na maganar cewa waya kyale mutane sun yi shiru, ai kowa ya san menene aka shari'anta. Maganar ka dau wani lokaci ka samu wata munasaba ta daban ka je kama mutane wa'azi, amma ba wannan lokaci ba. Kudubar da liman zai yi ta wadatu jama'a. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 91, wanda aya ta 91 tana cikin wato bayani game da kissa ta wani sarki wanda yake managarci shine Zulkarnain, wanda sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kissa ta Zulkarnain. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce masa, ci da su sa'atulu alaikum minhu zikira, da sannan zan karanta muku labarinsa ɗaya bayan ɗaya, kusan wane ne Zulkarnain, kusan kuma wato menene ya zo da shi na abubuwa waɗanda suke na al'ajibba. Ubangiji ta'ala yake cewa, inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Zulkarnain mu ne muka tabbatar masa da matsayi na daraja a ban ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ce kuma mu ne muka bashi sababi game da dukkan komai, ma'ana duk wani abu da yake buƙata. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka hore masa hanyar da zai bi domin ya sadu zuwa buƙatarsa. In aka ce sabab, malamai suka ce ma yusilu shay'a ila shay'i, abinda ke ƙoƙarin sadar da wani abu zuwa wani abu. Don haka muka yi bayanin cewa igiya ta guga wadda ake zirawa cikin rijiya domin a janyo ruwa sunanta sabab. Me yasa? Saboda in an bi ta hanyar ta za a ɗebo ruwa daga cikin rijiya a sha, in babu guga ba yanda za a yi a fito da ruwa daga cikin rijiya, sai dai in shiga za a yi. To shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa atainahu, mu ne muka bashi sababan sababi min kulli shay'in, game da duk wani abu da yake da bukata, ma'ana mun hure masa hanyar da zai bi ya cimma burinsa. To shi ne Ubangiji ta'ala ya ringa bamu labarin tafiyarsa da ya yi na zagaye duniya, ya je mafadar rana aka zo, kuma ya je mahudar rana. An gane ku? Tafiya ce ya yi, yawo ne wanda ya zagaye duniya, ma'ana ya ringa tafiya yana yaɗa musulunci kuma yana ƙara faɗaɗa mulkinsa. To shi ne har muka zo daidai faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa thumma atba'a sababa, sannan sai ya bi hanya ya ci gaba da tafiya, hatta idza balaga maqli ash-shamsi, har aka kai lokacin da ya isa mahudar rana. Ubangiji ta'ala ya ce wajada ha taqulu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, sai ya samu rana na hudowa ga wasu jama'a, jama'ar da ba mu sanya musu wata sutura. An gane ku? Ko wani shamaki min duniha, in ba rana ba, ma'ana a inda suke rayuwa babu itace, kuma ɗaki gini baya tabbata, dole in rana ta hudo sai dai su shiga wato cikin rami, ba su da wani abu wanda yake kare musu tsakaninsu da hasken rana, babu wani gini, babu wani abu wanda zai iya fitar da su. Ubangiji ta'ala ya kaddara rayuwarsu a nan. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce kazalik, kamar yanda wato ya yi hukunci ga jama'ar da ya same su a mafadar rana, haka wato ya yi hukunci ga waɗanda ya same su a nan wato mahudar rana. Wanda mun wuce jama'ar da ya same su a mahudar rana, a mafadar rana, Ubangiji ta'ala ya masa umarni ya ce masa kulna ya Zulkarnain, imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ubangiji ta'ala ya ce muka ce ya kai Zulkarnain, waɗannan jama'a imma an tu'adhiba mun baka zabi imma ka azabtar da su ma'ana ka yake su an gane ko ka fatattake su kenan wa imma an tattakiza fihim husna ko kuma ka riki wato husna wato mafi kyawo fihim game da su wato shine imma kai musu baiwa ma'ana ka sake su bayan ka ribace su zabi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi to kamar yanda ya yi hukunci ga waɗanda jama'ar da ya samu a mafadar rana ubangiji ta'ala ya ce kazalika haka yi hukunci ga jama'ar da ya same su kenan a nan mahudar rana waɗanda lamnaji allahu min duniha sitra waɗannan jama'a kenan ubangiji ta'ala sai ya ce wa qad ahaqna bima ladayhi kubra tabbas wato mun kewaye da sani game da abin da ke wajensa an gane ko duk abin da yake da shi na tanadi da duk inda ya zagaya ubangiji ta'ala ya ce mun kewaye da sani mun san ina yake kuma mun san me ya tanada mun san kuma me yake wanda sanin Allah subhanahu wa ta'ala sani ne wanda ya kewaye da kowa da komai shine ubangiji ta'ala ya ce wa qad ahaqna bima ladayhi kubra tabbas wato mun kewaye kubran wato ga sani bima da daihi da abin da ke wajensa mun san komai babu abin da yake boyuwa gare mu zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala thumma atba'a sababa hatta idza balaga bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه كفرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ubangiji ta'ala ke fada thumma atba'a sababa wato sannan zulkarnain wato sai ya bi hanya ya ci gaba da tafiya ma'anar sabab anan kenan addare domin hanya za ta kai ka zuwa abin da kake buƙatar ka cin masa shine yace thumma atba'a sababa sannan sai ya bi hanya ya ci gaba da tafiya hatta idza balaga bainas saddaini ubangiji ta'ala yake cewa har aka kai lokacin da wato ya isa bainas saddaini wato tsakanin wasu duwatsu guda biyu kamar yanda a cikin wata qira'a bainas saddain an gane ku a wannan qira'a ta Asim wato ta Hafsa kenan riwaya daga Asim shine wato saddain hatta idza balaga bainas saddain har ya kai lokacin da ya isa tsakanin wasu duwatsu guda biyu wajada min dunihima qauman kafin ya isa wajen waɗannan duwatsu ubangiji ta'ala ya ce sai ya samu wasu jama'a la yakaduna yafqahuna qawla waɗanda ba su kusanta ba da za su fahimci zance ma'ana duk abin da ake faɗa wato ba sa fahimta kalima ta asaddu asalinta a larabci wato shine kenan tushe abu ka done shi shine ma'anar asaddu kenan ka sanya shamaki tsakanin wani abu kenan kada ya ketara to anan wasu duwatsu ne guda biyu sune ubangiji subhanahu wata'ala yake nihi da as-saddai shine ubangiji ta'ala yace hatta idza balaga bainas saddaini wato har aka kai lokacin da ya isa tsakanin wasu duwatsu guda biyu, an gane ku kenan me yasa aka ambace su akan haka, saboda tsakanin dutsen da dutsen kamar yadda bayani zai zo nan gaba, wato su ne Zulkarnain yayi wata katanga kenan ya tushe tsakanin wasu jama'a waɗanda suke mabannata, wanda ake kiran su Ya'juj wa Ma'juj. Shine yace wajada min dunihima, kafin kenan ya isa wajensu sai ya samu kauman wasu jama'a, la yakaduna yafqahuna qawla, waɗanda ba sa iya fahimtar zancen wani, duk abinda ake faɗa musu galibi ba sa fahimta. A wata kira'a la yakaduna yafqahuna qawla, waɗanda kenan ba sa iya fahimtar da wani zancen su kenan, in sun yi magana ba ka iya fahimtar me suke faɗa. Kenan a takaice su ba sa iya fahimtar da wani zancen su, kuma su ba a iya fahimtar zancensu, an gane ku. Shine Ubangiji Ta'ala yace la yakaduna yafqahuna qawla, wato basu kusanta ba da za su fahimci zancen wani, in ana musu zance kenan da kin suke iya fahimta. Waɗannan jama'a qalu, sai suka ce ya Zulkarnain, wato ya kai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, lalle wato Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, wato masu barna ne a ban kasa, ma'ana idan suka ketaro wajenmu barna suke mana. Fa hal naj'alu laka kharjan, shin ko ka yarda ka amince mu sanya maka wani lada na musamman, ala an taj'ala bainana wa bainakum sadda, akan ka sanya wata tushiya da wani shamaki tsakaninmu da su, yanda ba za su iya haurowa ba. To anan malamai suka ce in aka faɗa aka ce yaya, bayan an ce la yakaduna yafqahuna qawla, kuma yaya aka yi shi Zulkarnain ne ya fahimci zancensu? Malamai suka ce akwai mutarjim tsakanin shi da su, wanda ya yi ƙoƙarin fahimtar da Zulkarnain abinda su waɗannan jama'a suke nufi, an gane ko? Ko kuma ya kasance kenan a waccan ƙira'a ta Ibn Mas'ud, akwai ƙira'a ta Abdullahi ɗan Mas'ud, la yakaduna yafqahuna qawla, sai ya ce qala alladhina min dunihim ya Zulkarnain, kenan wannan jama'a wanda kafin akai wajen duwatsun nan guda biyu su ne suka faɗa ma Zulkarnain, suka ce masa inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, lalle Ya'juj wa Ma'juj wato masu barna ne a ban kasa, waɗannan jama'a kenan suna kai kukan barnar wato Ya'juj wa Ma'juj, mufsiduna fil ardi wato masu barna ne a ban kasa. Fa hal naj'alu laka kharja, shin wai ko zaka yarda ka amince mu sanya maka wani lada, ala an taj'ala bainana wa bainakum sadda, akan ka sanya wato wani shamaki tsakaninmu da su, ma'ana yanda ba za su iya ketarowa ba. Qala, sai ya ce musu ma makkanni fihi rabbi khair, abinda Ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya tabbatar min da shi na matsayin daraja, khairun ya ce shi ya fi game da ladan da za ku ba, don haka maganar ku bani wani lada, ku bani wata dukiya, ba na bukata, iya abinda nake bukata game da ku ya ce fa a inuni bi kuwa, ku taimaka min wato da ƙarfinku, an gane ku? Me yake nihi kenan, abinda yake nihi ta taimaka masa da ƙarfinsa, duk wani wanda zai iya kawo agaji game da yin wannan katanga to a zo da shi. Yace aj'al bainakum wa bainakum radima, yace zan sanya wata katanga ta zaman tushiya maki tsakanin ku da su. Shine sai yake cewa atuni zubar alhadidi, yace ku bani guntattakin karfi, ma'ana ku bani guntattakin bukin karfi. A lokacin nan ya nemi cewa su zo masa da guntattakin bakin karfe, sannan kuma ya sanya aka hada itace, an gane ku? Waɗannan itace kenan tsakanin gabar waɗannan duwatsu guda biyu, aka kawo aka ringa jera itace. Bayan an sanya itace, ya nemi cewa a zo masa da guntattakin bakin karfe, lafazin zubar jam'i ne na zubra, in aka ce zubra shine guntun karfe kenan. Shine Ubangiji Ta'ala yace hatta idza sawa bainas sadafaini, lokacin da ya daidaita tsakanin wannan gabar duwatsu guda biyu kenan, tun daga wannan dutse zawa wannan dutse wanda ta hanyar nan suke shigowa kenan, sai ya sanya aka jira itace, aka kawo guntattakin bukin karfe duka aka zuba. Lokacin da ya zamanto kenan, tun daga gabar wannan dutse zawa wannan gabar dutse gaba daya an sanya itace, sannan kuma an sanya bakin karfe duka, shine sai ya ce musu qalan fuku, sai ya ce ku hura wuta, a zuga wuta kenan. Hatta idza ja'ala hunaran, har aka kai lokacin da ita wannan wuta kenan ta maida wannan bakin karfe ya narke shi ma ya zama wuta. Qala sai Zulkarnain yace atuni ufrigi alaihi kitra, yace atuni kitra ma'ana kubalin narkakkar tagulla, shi ne jan ƙarfe, shi ma an narka jan ƙarfe kuma daban bayan wannan bakin ƙarfe da aka sanya cikin itace kenan. Icce yana ƙonewa yana zama toka kenan, bakin ƙarfe shi kuma ya narke yana haɗewa junan shi da juna. Sannan sai ya ce atuni ƙidra ma'ana kubani narkakkar tagulla ufrigi alaihi, wato na zuba akan wannan bakin ƙarfe. Saboda duk lokacin da aka hada bakin karfe da wani karfe na daban, musamman jan karfe, to idan ya hadu yakan yi kwari, kwarin da baya iya huduwa, baya iya yankuwa. Shine yace fa masda'u an yadhharuhu, dan haka yace fa masda'u an yadhharuhu, ba su da ikon da za su iya daukaka akan wannan katanga, ma'ana ba za su iya hawan katangar ba saboda santsi. Jan karfe ne ga ya hadu da bakin karfe kenan, ya yi santsi ba yanda za a yi su kama su hawa. Sai ce wa mustafa'u lahu naqaba, kuma ba za su iya huda katangar ba saboda bakin karfe ne ya hadu da sha kenan, karfi ne ya hadu da karfi, ba yanda za a yi su iya huda katangar, sannan kuma ba yanda za a yi su iya hawa kan katangar saboda santsin ta. Shine sai ya ce musu hadha rahmatun min rabbi, yace wannan katanga da na muku ba wani karfi na bane, ba wata dabara ta bace, ba wani wayo na bane, rahmatun min rabbi, wannan jin kai ne daga wajen Ubangiji na. Wannan haka ake bukatar mumini, duk lokacin da kai wani abu to anan ka kubuta game da karfinka da dabararka, ka maida al'amari zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, shine ya ganar da kai hikimar yin wannan abu, ba wani waye ka bane, ba wata dabararka bace. Shine anan yace haza rahmatu min rabbi, wannan jin kai ne na Ubangiji na, jin kai ne na musamman min rabbi, daga wajen Ubangiji na, shine ya ganar da ni yin wannan katanga na muku. Sai yace fa idza jaa wa'du rabbi, amma ku san da cewa idan alƙawarin Ubangiji na yazo, shine na tashin alkiyama kenan. Ja'alahu dakka'a, Ubangiji Ta'ala zai maida wannan katanga ta koma tamkar ƙasa, wadda take kenan tamkar ƙasa za ta koma, in kace dakka a kenan za ta koma tamkar ƙasa malsa, wadda take kenan mai haƙo, kaga ƙasa ba ta da wuyan rushewa. Ko kuma kamar yanda yake cikin wata kira'a, ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan, Ubangiji na zai maida wannan katanga ta zamanto ta rugulgushe, yace wa kana wa'du rabbi haqqan, alƙawarin Ubangiji na ko gaskiya ne. Saboda su waɗannan ya'juju wa ma'juju suna ɗaya daga cikin alamomi tara manya-manya daga cikin alamomi na tashin alkiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu su ɗaya bayan ɗaya. Manzon Allah yake cewa idan suka fara fulla, to yanda ka san kamar an tsinke tsaki a wannan tsakiya, idan ka tsinke ma'ana shiri na tsakiya, za ka ga ai ƴaƴan tsakiyar ɗaya bayan ɗaya suna zubowa. To haka waɗannan alamomi idan suka fara bayyana, to wanda ya'juju wa ma'juju suna kusan alamomi waɗanda suke na ƙarshe, kamar yanda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisin na cikin sahihu Muslim. An-Nawas ibn Sam'an, Allah ya kara masa yadda, yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sassafe manzon Allah ya ambata mana labarin almasihud dajjal a wata safiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'a na sahabbai manzon Allah ya ambata musu wato ad-dajjal shine annawas yake cewa fa khaffaba fihi wa rafa manzon Allah ya sadda kanshi manzon Allah ya daga kai lokacin da yake ba mu labarin yace hatta zalannahu fi qa'ifatin nakhli yace har muka yi zaton cewa dajjal kin gaya nan bayan gari zaton da muka yi wa yana cikin nan itacen dabilan mu waɗanda suke na bayan gari a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci hankalin mu ya tashi manzon Allah sai yake cewa masha Allah ku me ya same ku sai muka ce ya manzon Allah ai ka ambata mana labarin dajjal yau da safi sai muka ga ka sabda kanka kuma ka daga kanka kai sai muka yi zaton cewa yana nan bayan gari cikin itacen mu na dabino abin da ya rage masa kawai shigowa qala sai manzo Allah ya ce gairu dajjali akhwafuni alaikum manzo Allah ya ce ba dajjal ba nafi yi muku tsoro manzo Allah ya ce ba dajjal ba nafi yi muku tsoro manzo Allah ya ce in ya khuruju ana fiku fa ana hajijuhu dunakum in har Allah ya kaddara fitowar dajjal alhali ina tare da ku manzo Allah ya ce to ni zan yi jayayya da shi ba ku ba an gane ku kowa ya koma ya zauna ku bar ni da shi in dai har Allah ya kaddara kullar shi kenan ina raye a cikin ku manzo Allah ya ce to ni zan yi jayayya da shi sai ya ce wa in ya khuruju wa lastu fikum in kwa ya fito alhali bana cikin ku manzo Allah ya ce fa kullum ri'in hajiju nafsi kowa ya iya da kanshi ya ce wallahu khalifati ala kulli muslim Allah dai shine khalifa ta wato ga dukkan musulmi Allah ko kowane musulmi yace na bara ma Allah Allah zai kare mu game da sharrin sa manzo Allah sai yake cewa innahu shabun qafakun ainuhu liyumna qafiya manzo Allah yace shi dajjal wato saurayi ne qafakun wanda yake mai kakkausan gashi gashin shi kenan gashi ne mai kaushi ba gashi bane wanda yake mai laushi manzo Allah yace ainuhu liyumna qafiya wato idan sa wanda yake na dama a shahi yake amma ya bulsu yanda ka san kwayar inabi wadda ta nuna ta bulsu haka idan shi yake an gane ko domin a wata riwaya manzon Allah ya nuna cewa ido ɗaya gare shi idan nashi na dama a shahi yake manzon Allah sai yake cewa ka anni ushabbihuhu bi abdul uzza ibnu qabad ka ce kamar ina kamanta muku shi da abdul uzza ibnu qadan in dai kun san abdul uzza ibnu qadan to kama yake da dajjal manzo Allah sai ya ce fa man adrakahu minkum falyaqra alayhi fawatiha suratil kahfi duk wanda ya riski dajjal daga cikin ku manzo Allah ya ce ya karanta masa farkon suratul kahf ma'ana ayoyi 10 na farko kamar yadda yake cikin wata riwaya in dai aka yi katari lokacin ka yautarar da lokacin dajjal manzo Allah ya ce karanta masa wato ayoyi kenan wannan farkon suratul kahf manzo Allah sai yake cewa shi dajjal wato zai fito tsakankanin birnin Sham da Iraki tsakanin Sham da Iraki kenan tsakanin Suriya da Iraki dan zai fito kamar yadda yake cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa lokacin da dajjal ya kan bullo to a lokacin nan yana da irkiya yahudawan asbahan 70 za su rako dajjal manzo Allah ya ce suna da dailasan dailasan shine wani dan mayafi da suke yafawa akai yahudawan asbahan 70 sune irkiyar dajjal wanda asbahan a yau ita kuma tana cikin Iran yahudawan asbahan sune irkiyar dajjal manzo Allah yake cewa idan yazo dama da haune zai yi tabanna manzo Allah ya ce ya ibadallahi fasubutu ya ku bayin Allah ku tabbata kada ku girgiza kada ku razana ku tabbata akan imaninku nawas yake cewa sai muka ce ya rasulullah fa ma lusuhu fil ard menene gulgudan zaman da zai yi a cikin kasa abin kasa idan yazo manzo Allah sai yace 40 yau kwana 40 zai yi sai yace yawmun kasalatin wani yinin daga cikin 40 din kamar shekara yake yini dai ne amma kamar shekara yake wata 12 wa yawmun ka shahri manzo Allah yace wani yinin kuma kamar wata guda yake wa yawmun ka jumu'a wani yinin kuma kamar sati wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanukan kamar kwanukan mu wanda muka saba a yau sahabbai suka ce sai muka ce ya manzo Allah fa zalika al-yawmul ladhi kasanatin ayakfina fihi salatu yawm to yinin sa wanda kaman shekara yake sallar yini guda ta ishe mu muka yi sallah lokaci biyar qala la manzo Allah yace a uqduru lahu qadra ma'ana ku kaddara gulgudan lokaci daga wannan lokacin sallah zuwa wannan gulgudan lokacin sallah haka za ku yi ta yi an gane ko a yinin kaman shekara kenan iya abinda za ku yi sai ku kiyasta wato tazara awa nawa kuke samu tsakanin sallah kaza zuwa sallah kaza sai muka ce manzon Allah wa ma isra'uhu fil ardi menene gaugawar tafiyar shi a ban kasa kana sai yace kalgaisi istadram istadbaratu rihu wato kamar girgije lokacin da kenan iska ta bashi baya ta kadu shi ma'ana irin girgijen da ake kiran shi jida wanda in an yi ruwa an gama ai akwai farin girgije wanda yake kamar kusa da kasa wanda iska take kadu shi to haka tafiyar shi take manzo Allah yace fa ya'ti alal qawmi zai zo wajen wasu jama'a fa yad'uhum ya kira yesu yace musu shi Allah ne fa yu'minuna bihi wa yastajibuna lahu su yi imani da shi su karba masa a lokacin nan fa ya'muru as-samaa fa tumtir sai yace ma sama ta yi ruwa kuma take yanke ta yi manzo Allah yace wal arda fa tumbit ya umarci kasa cewa ta fito da tsirrai take yanke kasa ta tsuro duk abin da yake cikin ta na itace manzo Allah yake cewa a lokacin nan dabbobi na jama'a wanda an kura su kiwo da saga sun tafi idan suka dawo da murici manzo Allah yace za su dawo wato duk hakarkarin su ya tashi ya cika sun yi kiba sun yi tsawo sun yi kiba hanza ta cika da nuna da sani sun tafi makiyaya a rama amma da murici za su dawo a koshi manzo Allah yace ana nan sai sojan wasu jama'a sai kiraye su cewa shi Allah ne su gaskata shi a lokacin nan sai su watsar masa da fadarsa su ce masa a abu mai yadda ba a lokacin nan sai ya juya ya bar su waɗannan jama'a saboda jarrabawa ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai bari ya same su ya zamanto kwata-kwata babu komai na dukiya a hannunsu jarrabawa ce ta Ubangiji domin a tantance tsakanin ɗanɗima da ɗan kabewa manzo Allah yake cewa zai wuce da kasa wani daji a lokacin nan sai ya faɗa ya ce ma kasa ta fito duk abin da yake cikinta na albarkatu zinare da azurfa da gwalagwalai take yanke kasa sai ta watsu duk abin da yake cikinta na arziki wannan gwalagwalai da zinare da komai sai su tashi yanda ka san kudin zuma suna bin dajjal a lokacin nan manzo Allah yace sai ya kirawo wani mutum saurayi wanda yake cikakke kosashe sai ya sanya takobi sai ya raba shi biyu idan ya raba shi biyu take yanke kuma sai ya koma gefe sai ya kiraye shi wannan saurayi da aka raba biyu sai ya tashi ya rayu ya gabato wajen dajjal fuska tana kyalli yana murmushi yana dariya ya kashi ya raya kenan manzo Allah yace fa bayna wannan duka jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace fa bayna ma huwa kazalik yayin da yana cikin haka yana zagaye duniya ko ina sai ya saka kafa manzo Allah yace banda Makka da Madina Makka da Madina domin akwai mala'ikun Allah suna gadin kowace kofa daga cikin kofofinsu dajjal baya shiga Makka baya shiga Madina amma ko ina a fadin duniyar nan sai ya saka kafa a lokacin nan manzo Allah yace ana nan Ubangiji ta'ala sai ya aiko Isa dan Maryam alaihi salam annabi Isa alaihi salam zai sauka wato akan wata fara hasumiya a gabacin wato babbar kofa ta birnin Dimashik an gane ko Dimashik kenan suriya wadda ake kiranta Damascus kenan anan ne annabi Isa zai sauka kan wata hasumiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa baina maharudataini wato tsakankanin kenan akwai yana da tufafi guda biyu waɗanda suke rinannu a jikinsa wadi an kaffaihi ala ajini hati malakai annabi isa ya dora tafukan hannun shi akan fukafukan wasu mala'iku guda biyu haka zai sauko manzo Allah yake cewa a lokacin da annabi isa ya sauko wato duk wani kafiri ba zai ji lumfashin annabi isa face sai ya mutu kuma lumfashin annabi isa alaihi salam yakan kai wato matukar inda kenan ganin shi ya hango manzo Allah yace sai ya ringa neman dajjal annabi isa ya ringa yawo yana neman dajjal manzo Allah yace za su hade da dajjal a wani wuri wanda ake kira shi Babulod wanda Babulod wannan ita kuma tana nan cikin Palestine a nan ne za su hade da annabi isa alaihi salam a lokacin da suke hadewa daga sun hade dajjal zai narke kamar yanda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta sannan annabi isa alaihi salam zai zo wajen sannan wato wasu jama'a wanda Allah ya kiyaye su game da sharrin dajjal za su zo ma annabi isa alaihi salam a lokacin nan annabi isa alaihi salam sai ya ringa shafa fuskar su yana shafe fuskar su yana ba su labarin matsayin da Allah ya tanada musu a aljanna ana cikin haka bazan Allah ya ce sai Allah ya yi wahayi ga annabi isa ubangiji ta'ala ya ce masa inni akhrajtu ibadan la yadani li ahadin bi kitalihim ubangiji ta'ala ya ce masa na fito da wasu bayina na wani musamman wanda babu mutumin da yake da hannuwan da zai iya yakar su dan haka abinda nake umarninka kai Isa ubangiji ta'ala ya ce ka tarar da bayina zuwa dutsen Sina a lokacin da duk wani mumini ubangiji ta'ala zai umarci annabi Isa cewa ya tattara su su koma su faki wato bayan dutsen Sina domin jama'ar da Allah ya hudu su babu wani wanda yake da ikon da zai yake su shine manzon Allah ya ce wa yab'asullahu ya'juja wa ma'juja wa hum min kulli hadabin yansilu ubangiji ta'ala sai ya turo ya'juja wa ma'juja wannan katanga da zulkarnaini yayi a ran nan ta rubuce za su fito su shigo duniya shine ya ce wa hum min kulli hadabin yansilu ta dukkan wani gurebe ta dukkan wani tudu zaka ga suna fararuwa shine yake cewa fa yamuru awailuhum ala buhairati dabariya fa yashrabu ma fiha kurama ta birnin dabariya za su je gaba ɗaya za su shanye ta wata babban kurama ce gaba ɗaya za su shanye ta na farkon daga sun je yin su tsotse ta na ƙarshen in sun zo sai su ce laqad kana bi hadhihi maratan ma wannan wuri dai da akwai ruwa amma yanzu babu duk wani tauki in suka iske a duniya sai sun shanye shi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi Isa da mabiyansa gaba ɗayan su a lokacin nan an tattara su kenan a can dutsen Sina annabi Isa alaihi salam da shi da muminai sai su yi ta'addu'a suna kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wata'ala game da wannan musiba da wannan fitina ta Ya'juj wa Ma'juj manzo Allah yake cewa fayusilullahu alaihim an-nagafa fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahida a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya aiko musu wata tsutsa wannan tsutsa sai ta ringa kama wuyansu tsutsin aka ce an-nagaf ita ce tsutsa irin wanda dabbobi suke fitar da ita daga hancinsu to wannan tsutsa Allah yake aikowa sai ta kama wuya a wata riwaya sai ta kama kiyarsu gaba ɗayan su take yanke sai su mutu tamkar yanda rai daya daya take faduwa ta mutu in Allah ya aiko wannan tsutsa gaba daya kowanne ta kama wuyan shi kenan a lokacin nan Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sauko annabi Isa da jama'ar shi a ce su dawo ban ƙasa daga can kenan dutsen Sina a lokacin nan manzon Allah ya ce fala yajiduna fil ardi mawdi'a shirin illa mala'ahu zahamuhum wa natmuhu in dide da dani daya a ban kasa ba sa samu ko ina wato kitse ne na Ya'juj wa Ma'juj da gawansu dide da dani daya babu a ban kasa gaba ɗaya sun cika ban kasa a lokacin nan annabi Isa alaihi salam da shi da mabiyansa sai su kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su roke shi. Manzo Allah ya ce faryusilullahu tayran ka'anakil bukhti, Ubangiji ta'ala sai ya turo wasu tsuntsaye masu dogon wuya, yanda ka san wuyan raƙumi, raƙumin ma na Khurasan wanda ake kira shi a Turkuman, yana da bambanci da irin wannan raƙuma namu. Raƙumi ne wanda yana da dogon wuya kuma yana da katon wuya. Haka Allah zai aiko wasu tsuntsaye ne masu wuya irin wuya na raƙumi. Manzon Allah yake cewa waɗannan tsuntsaye sai su ringa ɗaukan gawar ta Ya'juj wa Ma'juj, sai su kai su jefa su inda Allah ya so. A lokacin nan sai Allah ya saukar da ruwa, ruwa ya wanke ƙasa gaba ɗayanta sai ta koma yanda ka san tamkar madibi. Allah zai wanke ƙasa. Manzo Allah ya ce sai a faɗa ga ƙasa a ce mata ta tsirar da dukkan tsiranta da dukkan wasu ‘ya’yan itace ta fitar da su. Ubangiji ta’ala ya ce mata wa ruddi barakataki, ya ke ƙasa ki dawo da albarkar da take cikinki. Manzo Allah ya ce a lokacin nan jama’a ya ce ɗan ruman guda ɗaya tak ya ishi jama’a. Ruman guda ɗaya tak jama’a mai tarin yawa za su ci. Manzo Allah yake cewa a lokacin nan za a sanya albarka game da dabobi, wato raƙumi ɗaya ko kuma taguwa ɗaya ko saniya ɗaya idan aka tatsi madararta za ta shayar da sabila, tunkiya ɗaya tak in aka tatsi madararta za ta shayar da jama’a masu tarin yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana cikin haka sai Allah ya aiko wata iska wadda take mai daɗin shaka, wannan iska sai ta zo duk wani mumini sai ta shiga ƙarƙashin hamatar shi, duk muminin da ya shaki wannan iska sai Ubangiji subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsa. Manzo Allah ya ce a lokacin nan waya buƙashirarun nas ya taharajuna taharujal kumuri, sai lalatattun mutane waɗanda suke kaskantattu su ne kadai za su rage a ban ƙasa. Manzo Allah ya ce za ka ga maza da mata suna saduwa a fili a gaban jama’a yanda ka san kamar jakai. Manzo Allah ya ce fa alaihim taqumus sa’a, waɗannan a kansu ne alkiyama za ta tabbata. Wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim. Nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana ashe Ya'juj wa Ma'juj suna gab da alkiyama. Kenan daga su sai annabi bayan da jiyar kenan sai Ya'juj wa Ma'juj. Daga Ya'juj wa Ma'juj an gane ko Dajjal kenan, daga Dajjal sai annabi Isa zai zo. Annabi Isa in ya gama da Dajjal kenan a lokacin nan Ya'juj wa Ma'juj kuma za su bayyana. A lokacin da kuma Ubangiji ta'ala ya kawar da su kenan sai annabi Isa da shi da sauran mu'mini, kuma Allah sai ya turo iska wadda za ta ɗauke rayukansu, sannan sai lalatattun jama’a wanda alkiyama kuma a kansu ne za ta tabbata. To yana daga cikin wata riwaya game da Ya'juj wa Ma'juj kasancewar in sun zo sun ɓannata ban ƙasa gaba ɗaya, sun tsotse ruwa, sun cinye itace, sun hallaka shi sauran jama’a. A lokacin nan sai su ringa ɗaukan kibiyoyinsu sai su ringa halbawa sama, su ce sama za su hau su yaƙi jama’ar da waɗanda halittun da suke cikin sama. Idan suka ringa halba kibiya sama, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah sai ya dawo musu da kibiyar tasu da jini, sai su ringa ma kansu kirari, su ringa cewa laqad qatalna man fil ardi halumma falnaqatul man fis sama, kenan sai su ringa cewa ku zo tunda mun gama da waɗanda suke ban ƙasa, ku zo mu yaƙi waɗanda suke sama. To idan suka ringa halba kibiya sama sai Allah ya dawo musu da kibiyar wato da jini, sai su ringa cewa sai su ringa ma kansu kirari mun gama da waɗanda suke ban ƙasa kuma mun gama da waɗanda suke cikin sama. To shine a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai aiko wannan tsutsa gaba ɗaya sai ta gama da su. To dan haka kasancewar su waɗannan Ya'juj wa Ma'juj kenan har yanzu suna nan, katangar nan tana nan, amma gab da alkiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai maida wannan katanga ta ruguje gaba ɗaya, za su shigo duniya. Wanda kuma Ya'juj wa Ma'juj kamar yanda bayani ya gabata a cikin wata tambaya, kasancewar suna daga cikin ‘ya’yan Adam, an gane ko, domin suna daga cikin ‘ya’yan Yafus ɗan annabi Nuhu alaihi salam, kamar yanda ya tabbata, an gane ko, suna daga cikin ‘ya’yan Yafus, wanda kasancewarsu manzon Allah ya nuna mana sifarsu a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu. an gane ku suna da kankanan ido, sannan kuma kansu ya kasance suna da fadin huska, huskar su a kewaye take yanda ka san kamar faifai haka huskar su take, shine yake cewa kamar yanda ka san garkuwa. To shine anan Ubangiji Ta'ala kenan yake kissanta mana wato Zulkarnain, lokacin da su wannan jama'a kenan waɗanda ya ajuju wa ma'ajuj suke musu banna, shine suka ce masa inna ya ajuju wa ma'ajuza, lalle ya ajuju wa ma'ajuj mufsiduna fil ardi, wato masu barna ne a ban ƙasa. Fa hal naj'alu laka kharjan, shin ko zaka yadda ka amince mu sanya maka lada, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, a bisa cewa ka sanya wani shamaki tsakanin mu da su domin su daina haurowa su yi mana banna. Kenan duka gefin duwatsu ne ba sa iya hayowa, to amma tsakanin dutsen da dutsen ta inda suke shigowa nan ne su jama'ar suka nemi cewa kenan Zulkarnain ya musu katanga kenan ya kare tsakanin su da su. To amma kuma wannan yana tabbatar da cewa Zulka wannan su ya ajuju wa ma'ajuj inda katangar take a gabacin duniya take, a gabacin duniya take, domin akwai waɗanda ake kiransu a turku wannan al-Maghul, akwai ƙasa wadda ake kiranta Mongolia. To wa'annan Turkawa waɗanda suke na Mongol, waɗannan su ne suke kama da Ya'juj wa Ma'juj, an gane ko, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su. To wannan katanga kenan a inda Zulkarnain ne yayi wannan katanga a yawon shi da yawo ta duniya kenan a gabacin duniya, kuma katanga ce wadda take mai tsawon gaske, wadda take kuma mai fadin gaske, wanda aya kuwa wata katanga wadda suke bada a tarihi, wanda suke cewa gabaci wajen cana, duk da cewa dai cikin labari ne yake badawa, amma yana iya kasancewa kuma yana iya kasancewa ba haka ba. Amma dai tabbas kamar yadda ayoyin Alkur'ani suka tabbatar kenan a gabacin duniya ne lokacin da ya samu waɗancan jama'a. Shine a lokacin nan shi Zulkarnain sai yake ce musu ma makanni fihi rabbi khair, abinda Ubangiji na ya tabbatar min da shi na matsayin daraja, shi ya fi alkhairi game da dukiyar da za ku ban a matsayin lada, cewa in sanya shamaki tsakanin ku da su. Iya dai abinda nake bukata ya ce, fa a'inuni bi kuwa, ku taimaka min da karfinku kenan, ku kawo kokarinku da agajinku. Aj'al bainakum wa bainahum radma, zan sanya shamaki tsakanin ku da su kenan, zan sanya muku wata babbar katanga wadda ba za su iya ketarowa ba. To a lokacin nan suka nemi menene kenan karfin, shine ya nuna musu cewa duk wanda zai iya kawo agajin shi ya kawo. Abu na farko yace, atuni zubarral hadidi, ku bani guntattakin bakin karfe. Guntattakin bakin karfe sune abu na farko wanda ya nema. Bayan kuma an hada masa itace kenan tun daga gabar wannan dutse zuwa gabar wannan dutse, sai aka kawo guntayen bakin karfe aka ringa zubawa akan itacen. Da aka kawo kenan an hada ice, an hada guntattakin bakin karfe, shine yace hatta idza sawa baina sadafaini, har lokacin da ya daidaita kenan tsakanin gabar biyu ta wannan dutse da wannan dutse kenan, tun daga nan har can an jera itace an sanya bakin karfe. Zulkarnain sai yace musu unfuku, ma'ana ku zuga wuta, ku nuna wuta. Haka nuna wuta hatta idza ja'a al-hunar, lokacin da wutar ta maida wannan karfe ya zama ya yi jajjawur, ya narke shi ma ya koma wuta. Kana sai ya ce, atuni ufriya alaihi kidra, atuni kidran, ya ce ku bani narkakkar tagulla, shi ne shan karfe kenan, ufriya alaihi, na zuba a kan shi kenan, sai ya zamanto Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.